الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيوة الله سبحانه وتعالى قديا واندا يبا مداما يبا مريد لافيا دلوكتي مكسامها دواء أولا مسلاتي أولا يمتي na asabar daren Lahadi, yau muna 27 ga watan Zulhijja, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1447, wanda kuma yake daidai da 13 ga watan 6 miladiya ta 2026. Wannan haduwa tamu ala ghairi mi'ad, wanda ba mun sanya lokaci ba ne, wata kaddara ce ta Ubangiji wadda babu wanda ya fi ƙarfinta, ita ce ta haɗa mu. Ɗan uwanmu, ɗaya daga cikin manyan malamanmu na wannan jiha, na wannan masallaci, wanda ya jima cikin harkar da'awa da ilmantarwa da karantarwa da yau al'umma tarbiyya, wanda rayuwarsa gaba ɗaya ƙarar da ita wajen tallata sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da bata kariya da taimakawa masu kira zuwa ga sunna. Ɗan uwanmu Malam Dawud Muhammad, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rasuwa ranar 30 da ta gabata, aka yi jana'iza ta ranar Laraba. Wannan bawan Allah, babu wani abin da zan faɗa wanda ba ku sani ba, sai dai abin da kuka sani wanda ban sani ba. Da abin da zan faɗa a kansa, la'alla kun san fiye da haka, kuma abubuwan da kuka sani a kansa masu yawa, masu tarin yawa, alkhairai ne, ayyuka ne masu kyau, waɗanda su ne abinda ɗan adam zai yi alfahari da su a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ranar gobe kiyama. Wannan bawan Allah Malam Dawud, ɗaya daga cikin dattawa mutanen kirki na wannan masallaci, kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa mai tsoka wajen tafiyar sunna a wannan jiha ta Bauchi da wannan garin na Bauchi da kuma wannan masallacin na Gwallaga. Malam Dawud, na san shi tun lokacin da yake tare da ɗan uwa marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam, Allah ya ji kansa da gafara. Na san irin yadda ya zama ɗaya daga cikin na kurkusa, na ƙud da ƙud ga Malam Jafar Mahmud Adam. Duk wani motsin da Sheikh Jafar zai yi a cikin Bauchi, to su ne suke kanikancin wannan motsi, su suke tsayawa su ga cewa ga yadda za a yi, ga abin da za a yi. Da yawa daga cikin matasan malamai waɗanda yanzu suke karantar da al'umma, ɗalibansa ne wanda suka yi karatu a wajensa, Dr. Ibrahim Disina, Dr. Usman da su Malam Sha'ya'u, sauran malamai ga Profesa Mansur, wanda a yanzu suna daga cikin matasa na gaba-gaba masu karantar da sunna, masu da'awa, ba a cikin garin Bauchi ba, ba a Najeriya kaɗai ba, har a wajen ƙasar Najeriya. Kuma duka waɗannan suna daga cikin waɗanda suka fara samun tarbiyyarsu ta farko a hannunsa. A shi lalle wannan da shi da ya dasa yayi kyau, yayi yabanya, kuma ya ba da ‘ya’ya masu kyau. Kuma insha Allahu zai ci gaba da girbar alkhairin nan da ya dasa. Matuƙar da'awar sunna tana ci gaba a wannan gari, a wannan ƙasa tamu, ta hanyar waɗannan bayin Allah, to yana da kamashi. Domin shi ya dasa su, shi ya ba su tarbiyyar farko wacce ba za su taɓa mantawa da ita ba. Lokacin da muka fara tafsiri shekara ta 2011 a 2012 a wannan masallaci, suna daga cikin tawagar da suka je suka roƙi cewa lalle a dawo a ci gaba da tafsiri da ake yi a Maiduguri, a dawo a ci gaba da shi ai a nan cikin garin Bauchi. Kuma tun daga wannan lokacin yana daga cikin kwamitin tafsiri wanda su ne suke ɗaukan gabarin shirya wannan tafsiri da kulawa da shi da hidimta masa tsawon kwanakin Ramadan. Sannan shi in particular shi marigayi Sheikh Daud yana daga cikin waɗanda suke tare da ni duk wani motsin da zan yi a cikin jihar Bauchi, har ma ko da huta ta kama zan fita wajen jihar Bauchi a cikin Ramadan, Malam Daud yana cikin waɗanda suke tare da ni. Tare muke haɗuwa a nan a yi tafsiri, sannan mu je mu sha ruwa tare, in wata unguwa za a je, wata gayyata tare za a je. Tun lokacin da zan taro ni har kuma lokacin da zan koma gida. Babu shakka rayuwar Malam Daud a bisa abinda ya bayyana gare mu a zahiri rayuwa ce da ta yi kyau. Ya rayu cikin aikin Allah da taimakon addininsa, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ransa yana cikin wannan aikin. Bai kasa ba, bai gaza ba, bai ja da baya ba, bai kosa ba. Abu na ƙarshe da zan tuna da shi a cikin wannan azumin da ya gabata, ya samu saɓani da wani bawan Allah da suka daɗe tare. Na zo na zauna da su domin in yi musu nasiha a manta da duk wani saɓani da shaiɗan zai yi ƙoƙarin haddasawa a cikin mutanen kirki domin ya ɓata musu aiki. Bayan na gama nasihata na ce da shi me zai ce, abin da ya buɗi baki ya ce shi dai duk wani wanda ya yi masa ba daidai ba ya fi masa. Yana fatan shi ma a yafe masa idan ya yi ma wani ba daidai ba. Kuma a yau bayan mun je ta'aziyya da girma sardaunan Musau Ala Ahmad Ilyas, shugaban kwamitin tafsir a gidan marigayi Malam Daud, yake ƙara jaddada wani saƙo da shi Malam Daud ɗin ya bayar a mitin ɗinsu na ISCO, inda yake ce masu duk wani wanda ya san yayi masa laifi shi ya yafe, yana roƙon kuma dan Allah shi ma a yafe masa. Mutum mai zuciya irin wannan wanda zai ba zai riƙe mutane ba, ya ƙullaci mutane, ya riƙe mutane a ransa yayi kafiya idan an ɓata masa, irin su ba su da yawa. Abin mamaki bayan na yi sulhu tsakaninsa da bawan Allah da suka yi saɓani, ya ce ya yafe masa ba a yi awanni ba sai gashi yana yin sa'ayi na yadda zai kyautata ma kuma wannan da ya ɓata masa, ya ce ya yafe masa. Wannan shi ne abin da Allah yake cewa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Bayan afuwa kuma yana ta ƙoƙarin yadda zai wani abu na kyautatawa ga wanda yake ganin ya ɓata masa rai. Babu shakka wannan sifa ce mai kyau da za a ambace shi da ita, ko za a manta da shi ba. Bayan Allah na ƙwarai za su ci gaba da yi masa addu'a, ‘ya’ya da ya bari waɗanda ya yi wa tarbiya, ya ba su haddar Alƙur'ani, su ba ba za su manta da shi ba za su ci masa da addu'a. Wannan haduwa da muka yi ba haduwa bace ta wata lacca da muka tsara da zan gabatar a jiya kuma malam Dasina ce to tunda an hadu ko za a shirya wata lacca na ce a dai shirya kalima taujihiyya dan zo dan fada albarkacin baki na abinda na ya fada na tunatarwa in fada saboda haka ba lacca bace kamar yadda wasu karɓar rubutawa gagaruman lacca ka san duk wata lacca yanzu gagaruma ce sai ka je kuma sai ka ji ba wani abu gagarin amma an rubuta gagaruma sai dan Allah ku daidai wai ta gagaruman nan za ku rage yi wa laccoci daraja sai ka ga gagarumar ta zo ma ba a za a yadda gagarumar bace saboda an saba jin gagaruma gagaruma to ba wata gagaruma. Menene manufar rayuwarmu? Menene manufar rayuwar ɗan adam a duniya? Saninmu ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala da shi ne mahaliccinmu, shi ne mahaliccin inda muke rayuwa a cikinsa, duniyar da muke rayuwa a cikinta, da samariyar da muke daga kai mukalla, da duk wani abu da ya kewaye muna amfani. Allah subhanahu wa ta'ala duka ya yi wannan saboda manufa. Allah baya aikin da babu manufa a cikinsa. Da haka akwai manufar da ta sa Allah subhanahu wataala ya yi ka yayi ni, ya yi dukkan wani bil'adama, ya yi mutum ya yi aljan. Manufan nan abu guda biyu ne a dunkule. Abu na farko, dan adam ya san wane ne Allah. Wane ne mahaliccin sama da ƙasa, mahaliccin sama da ƙasa da abin da ya kewaye shi. Ya san shi, ya san sifofinsa, ya san sunayensa, ya san haƙoƙinsa, ya san wane ne shi. Wannan ilimin shi ne asasi na farko ko jigo na farko na halittar ɗan adam. Sannan abu na biyu, ya bauta wa Allah da ya sani shi kadai, kada ya haɗa kowa da shi a cikin bauta. Waɗannan abubuwa guda biyu su ne tauhidi. Tauhidin farko ana kiran shi tauhidul ma'rifati wal isbat, shi ne ka san Allah, ka san sifofinsa da sunayensa, ka tabbatar masa da su kamar yadda suke, shi ne tauhidul ma'rifa wal isbat. Musan Allah wane ne shi, man rabbuka, sannan menene sifofinsa, waɗannan sunaye yake da su, mu tabbatar masa kuma da sifofinsa da sunayensa kamar yadda suke, kamar yadda Al-Qur'ani ya zo da su da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ne malamai suke kira tauhidul ma'rifati wal isbat. Abu na biyu, mu tsarkake shi da bauta shi kadai, kada mu bauta ma wani tare da shi, kada mu bauta ma wani tare da shi ballantana mu bauta ma wani ba shi ba. Wannan shi ne tauhidul talab wal irada, ko ka ce tauhidul ibada. Tauhidul talab wal irada, ka san menene Allah yake nema daga wajenka a matsayinka na dan adam. Yana da umarni, yana da hani. Allah yana da umarnin da yake bayarwa, yana da hanin da ya hani. To ka nemi waɗannan abubuwa, ka san waɗannan abubuwa da Allah yake nema daga wajenka, sannan ka nufe shi da waɗannan ayyukan shi kadai. Shi ne at-talab wal irada, shi ne kuma tauhidul ibada. Waɗannan abubuwa guda biyu da Al-Qur'ani ya tabbatar da su. Al-Qur'ani ya tabbatar da cewa Allah ya halicce mu don mu san shi wane ne. Ka fara sanin wane ne shi, menene sifofinsa. Ce Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna li ta'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. التي الله الذي خلق سبع سماوات الله وندي اهل تشسب باي بكوي ومن الارض مثلهن يا اهل تشقسا كوتنكوچين سمباي واتو قسا بكوي يتنزل الامر بينهن الامر وهي yana sauka daga tsakankanin su daga sama zuwa ƙasa li ta'lamu Allah ya haka dan ku sani yayi wannan halittu mana sama da ƙasa da mu da abin da yake cikin sama da ƙasa duka li ta'lamu dan ku samu ilimi ilimin me annallaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ya san dukkanin komai ya kewaye shi da iliminsa waɗannan sifofi ne daga cikin sunanin Allah saboda haka Allah subhanahu wata'ala khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahunna li ta'lamu khalaqa li ta'lamu ya halitta dan mu samu wannan ilimin sannan abu na biyu shine tauhidul talab wal irada tauhidul ubudiyya tauhidul uluhiyya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane da aljannu ba sai dan su bauta mu waɗannan abubuwa guda biyu su ne a dunkule ake kira tauhidi imma tauhidul ma'rifati wal isbat wa imma tauhidul talab wal irada ko tauhidul rububiyya ko tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifat su ne tauhidul معرفة والإثبات توحيد الطلب والإرادة شين توحيد العبادة وأن ندك سونا ستوحيد صبر هكذا مغاء القرآن تكيك دبياني أكون ونن قبر تتوحيدي ابن تيمية عليه رحمة الله يكي تواباب وانا أبو دا الله سبحانه وتعالى يكي تمغ أنا أكنسا في يدي يدي مغنى أكني إمر جدا الجنة zai da yadda ya magana akan lahira kamar yadda ya magana akan tauhidi Allah ya magana akan aljanna da ni'imomin cikinta abinda mutum zai samu na ci da sha to amma yawan magana akan tauhidi ta dindinka wannan da wahala ka samu wata sura a cikin alqurani da bata yi ishara zuwa ga wani abu na tauhidi ko dai tauhidul ma'rifa za mu ga alqur'ani a gurare da yawa Allah subhanahu wata'ala yana ce fa'lamu annallaha sami'un annallaha sami'un alim fa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu fa'lamu annallaha mawlaakum ni'mal mawla wa ni'mal nasir fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik di innaka ga fa'lam tawhid abinna al-ma'rifa ni ana kasani kasan Allah فاعلموا ان الله غني حميد فاعلموا ان الله غفور حليم داتنن اجي القران سما دا وجي 30 ده الله سبحانه وتعالى يكي جوا كسني 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 كسن الله كسن واني ني الله وما وبنجي سبحانه وتعالى يدونا بك تشوا waɗannan duka ubangiji subhanahu wata'ala ya yi su ne saboda sakamakon da zai fitar da ƙarshe Allah ya yi ka dan ka san shi ka bauta masa ko ka bijire masa dan ka samu sakamakon da zai yi da ƙarshe saboda ka halittar mu da halittar sama da ƙasa saboda sakamakon da zai bayyana ne na ƙarshe wannan duka ana tara irin jarabawar da muke yi ne inda safin da sakamako shi ne lahira ana duk tara jarabawar muke الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور saboda haka ubangiji ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarraba mu da ja'alna ma ala al-ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala duniyar gaba ɗaya da abin da yake kanta Allah ya yi ta dan jarraba innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu liyajziya alladhina amanu wa 'amilus salihati bil qist wal ladhina kafaru lahum sharabun min hamimin wa 'adhabun alimun bima kanu yakfurun إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. الله شيني يكي فارر هلتا سنة يساك داو ليتا شيني هلتا دقفلكم سنة يساك داو هلتا ديي ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط دين يساكا موال أن سكي إيماني سكي أيكي نقري دا عادلتي والذين كفروا وأن سكي كافر جيكم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون suna da abin sha na tafasashen ruwa da azaba mai raɗaɗi saboda abin da suka kasance suna aikata da kafirci. Kaga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a wannan ayar karara yana bayyana cewa Allah ya yi halitta ba don wani abu saboda sakamakon da zai biyo ƙarshe, saboda sakamakon da zai haifar daga ƙarshe shi ne dalilin yin wannan halittar. A kan me zai gina sakamakon shi ne akan wannan tauhidi wanda shi ne dalilin halittarmu. Shi yasa ita duniya gaba ɗaya mazra'a ce, gona ce wanda za ka zo ka yi shuka a cikinta, abinda kuma ka shuka shi za ka girba. Duk abinda ka shuka, in ka shuka abu mai kyau mai amfani to ka girba abu mai amfani, in ka shuka abu mara kyau marar amfani ko ka ƙi shukawa ba za ka girbi kuma wani abu mai kyau ba. Shi yasa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala nasara ba shi ne abin da kake samu a duniya ba. Ka yi suna, ka samu matsayi, ka samu mulki, ka tara dukiya, wannan ba shi ne nasara a gurin Allah ba. Nasara a gurin Allah shi ne abin da za ka girba a lahira. A gurin Allah, a mizanin Allah, wannan ba shi ne nasara ba. Abinda za ka samu a lahira na sakamakon abinda ka aikata shi ne nasara. Shi yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala a koda yaushe idan ya ɗora duniya a mizani, ya ɗora lahira a mizani, to yana rinjayar da janibin lahira ne. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairun wa abqa. Kuna fifita rayuwar duniya, Allah ce kuna fifita rayuwar duniya, kuna ga anan duk wani cimma burinka, cimma nasarorinka su ne abinda za ka cimma anan. Amma Allah ce me, wal akhiratu khairun wa abqa, inna haula yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna al-akhirah. Sai ka gansu waɗannan ta gaggawan suke so, mai gaggawan ita ce ta duniya, amma sun bar lahirar da ita ce dahir. Ita ce dahir. Lace man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan nubiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Allah ya kawo ma'aunan guda biyu, ya kawo ma'auni na duniya, ya kawo ma'auni lahira, ya kawo nasarorin duniya da nasarorin lahira. Amma ku ga yadda ya faɗi nasarar duniya, kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, wanda duk yadda yake son ta gaggawan, ta maza-maza, ta sauri-sauri, ta kurkusa, ita ce la duniya. Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, za mu gaggauto masa da abinda muka ga dama, ga wanda muka ga dama, ba lallai abinda duk yake so ma ya samu ba, kuma ba lallai duk wanda yake samu yake so bai samu ba. Na sha'u ne kuma liman nurid. Amma daga ƙarshe sun baje Allah lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura, sannan daga ƙarshe kuma jahannama ce. Gashi ya samu duniyar, ya samu duk abin da yake so ya samu, Allah ya ga dama ya bashi abin da ya ga dama ya bashi, amma da ƙarshe zai shiga jahannama yana abin zargi, yana wulaƙantacce, ƙasƙantacce, tozartacce. Sannan cewa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min, wanda kuma yake san lahira, wa sa'a laha sa'yaha, yayi aiki irin na lahira, irin na neman lahira, وسعيك النعمة اللاهرة شيني الإيمان والعمل الصالح وسعى لها سعيها وهو مؤمن ينامي إيماني فأولئك كان سعيهم مشكور wanda nan sune aikin su yake abin godiya a wurin Allah sune Allah zai ga aikin su kuma ya gode musu akan abin da suka aikata kaga mizanin ubangiji ba duniya bace lahira ce duniya duk zaka samu amma duniya a wurin Allah dan jin dadi ne kadan dan jin dadi ne nan dai da zaka samu kai murna kai farin ciki kai fariya kai alfahari kai takama ka wulakanta mutane amma dan jin dadin kadan ne wa farihu bil hayati dunya wa bil hayati dunya fil akhirati illa mata' suna farin ciki da abin da suka samu da ranar lahira amma an ka kwatanta ranar lahira abin na duniya an ka kwatanta duniya da lahira duniya dan jin dadi ne kadan mata'un qalil an jin daɗi ne ɗan ƙanƙani ya taka kara ya karya ba da ba masarar hayatun duniya kama in an zallahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataaha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi haka Allah ya sifanta duniya kamar ruwan sama ne mamaku da zai sauka a bayan ƙasa fakhtalata bihi nabatul ard tsirran da suke cikin ƙasa su cakuɗu da shi su gauraye da shi ma ya'kulu an-nas wal an'am daga abinda mutane da dabbobi suke ci hatta idha akhadhat al-ard zukhrufaha har sai lokacin da ƙasa ta yi ƙawanya ta yi kyau wa zayyanat ta yi ado wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha mutananta suka zaci cewa suna da wani iko a kanta a ta amruna laylan aw naharan amarin mu sai ya zo mata dare ko da rana faj'alnaha hasidan mu mai da ita girbabbiya ka allam tagna bil ams kamar da dai ba ta taba kasancewa ba wadrib lahum masal al hayat ad dunya kama in anzalnahu min as sama فأصبح هشيما تزروه الرياح لوكا شي غدا زي زمر الدقاقي كرمامي إسكا تنا توكنسا فهكا دنيا تكي هكا دنيا تكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم شما أنا ولي الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركها ني مثالي ناء دنيا كمر متى فيني كوي yana tafiya ya gaji ya tsaya ya huta a ƙarƙashin inuwar bishiya ya tashi ya batta aka duniya take a gurin Allah ba komai bace la tusawi inda Allah janaha ba'udha aka annabi yace law kanat ad-dunya tusawi inda Allah janaha ba'udha ma saqa al-kafira minha sharbata ma da duniya a gurin Allah za ta yi misalin zana da darajar fiffiken sauro to Allah ba zai shayar da kafiri makwarwa ɗaya ta ruwa ba ba zai bashi ba amma ga ta nan ya shimfiɗa masa duniyar ya bashi ita fiye da ma yadda ya ba ku saboda haka a gurin Allah duk ba wani ne mizani mizani a gurin Allah shine kyawawan ayyuka tauhidi da kyawawan ayyuka tauhidi shine asas shine jigo sannan kyawawan ayyuka kuma za a gina su a kansa ayyuka ba za su gidu ba sai idan akwai gidannen tauhidi idan tauhidi ya zanto babu shi to kamar ginin da aka yi shi ne ba a kan asas ba ba a kan foundation ba ba a kan jigo ba ba harsashi babu shakka babu inda zai je zai ruguje da abinda aka gina shi ba a kan asas ba zai ruguje abinda zai tsaya shine abinda aka gina shi akan harsashi mai ƙarfi to shine zai tsaya koda ya samu matsala gyara shi ba zai wahala ba koda ya samu matsala in dai akwai kyakkyawan harsashi to gyaran sa ba zai wahala ba babu harsashi mai kyau rushewa zai kamar yadda Allah ya ce afa man assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ وأن يأسس جننسا يسن يهرساش جننسا أكد تقوال لما يرد الله وأن أشياء في الخير سمد وأن ذي أسس وتذي سن يهرساش على شفا جرف أكد جيفا ونرامي من ربتاوة فانهار به في نار جهنم sai ya rubta da shi cikin wutar jahannama. Duk wanda zai yi aiki ba akan asasin tauhidi ba, to shi ne wanda ya gina asasinsa ala shafa jurufin harin, akan gefen rami mai rubtawa, kuma ya rubta da shi ƙarshe da ƙarshe cikin wutar jahannama. Shi yasa za mu ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a rayuwarsa babu abin da ya fi kula da shi game da sabansa irin tauhidin, duk abin da zai taɓa tauhidi zalas ba zai bari ba, zai faɗakar, zai tsawatar, zai nusar. Shi yasa bai bar duniya ba sai da Allah ya cika addini kakaf, ba abin da wani alheri da Annabi ya bari bai nuna al'ummarsa ba. Annabi bai bar duniya ba har sai da ya nuna wa alkhair al'ummarsa dukkan wani alheri, kuma ya gargaɗe su daga dukkan wani sharri, har Allah ya ba da shaidar cewa addini ya cika. Yawwa akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Allah ya ba da shaidar cewa addini ya cika kuma ni'ima ta cika. Duk wani abu da kake so na neman ni'ima, na neman kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala, da ka samu ni'imar Ubangiji subhanahu yana cikin abin da Annabi ya zo da shi. Duk wani abin da yasa ya fita daga koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallama, to nan ba addini bane, kuma babu wata ni'ima da zaka samu a cikin sa. Wanda rayuwarsa ya gina ta akan taimakon addinin Allah, akan yada sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, wannan shine ya dau hanya mai kyau, kuma yana kyakkyawan da shi wanda ƙarshe zai girbi kyakkyawan sakamako insha Allah. Wanda kuma ya zama rayuwarsa cikin shiririta da shirme da fifita wani abu na duniya sama da addininsa, wannan ya yi asara mai girma. Shi yasa kowane abu a duniya kamata ya zamanto a wurinka kai mumini ne, ya taimake ka ne ka nemi yarda Allah ka bauta masa, ko menene ya shigo hannunka, kowane irin matsayi ka samu ka ɗauka cewa wannan abin da Allah ya baka ne don ka san ya za ka bauta masa, ya kuma za ka taimaka wa addininka. Wannan shi ne wato falsafar rayuwa a gurin mumini. Falsafar rayuwa a gurin mumini shi ne gaba ɗaya rayuwar ta Allah ce, kuma ana so ne a gina ta yadda Allah ya kiso, kuma na yardarsa ake nema. Da haka dukkan wani abu da ba zai taimaka maka ka samu yarda Allah ba, to yi facali da shi ko menene shi, kuma kakkai da cewa akwai wani abu da za a yi maka na gata da ya wuce wannan. Shi yasa za mu ga hatta shugabanci kacokam da siyasar al'umma duka a addinin musulunci jigonta ba shi ne gina duniya ba. Shugabanci da siyasar al'umma a musulunci ba shi ne gina duniya ba, shi ne a gina wa ɗan adam addinin da zai samu yarda Allah a ciki. Duk wani abin da zai yi amfani da shi wajen kyautata rayuwarsa da ya bauta wa Allah, wannan min babi ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib. Kakka ƙara kakka rage dukkan wani abin da yake na buƙatun rayuwa, wannan duk wasila ce. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta maka san abin da ke sama da ƙasa don ya amfanar da kai, amma ka samu mai ka samu yardarsa a cikinsa. Shi yasa za mu ga Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah a cikin littafinsa Siyasar Shar'iyya da yake cewa maqsudul wilayat fi ddini, manufar shugabanci a addini a musulunci, manufar shugabanci yace islahu dinil khalq, a gyara wa mutane addininsu, a gyara wa mutane addininsu. Allazi idza fatahum khasiru khusranan mubinan wa lam yantafi'u bima nu'imu bihi fi dunya. Addinin da idan ya kubuce musu, to sun yi wata gagarumar asara, kuma duk abin da suke samu a duniya ba zai musu amfani ba. Jigon farko kenan. Ce islahu dinil khalq allazi idza fatahum khasiru khusranan mubinan wa lam yantafi'u bima nu'imu bihi fi dunya. A gyara wa mutane addininsu, wanda in suka yi rashinsa, to duk irin abin da suka samu na ni'imar duniya ba za su yi musu amfani ba, tunda dan za su rayu da ita, nan za ta kare, kuma sai su samu matsalar rayuwa ta gaba wacce ita ce ta dindindin. Sannan abu na biyu yace islahu ma la taqumu alaihim hayatuhum fi ad-din illa bihi min umuri dunyahum. A gyara musu abinda rayuwarsu ta addinin ba za ta yi ba sai da shi daga cikin al'amuran duniyarsu. Wato a gyara musu al'amuran duniya, su ma al'amuran da addininsu ba zai yi ba sai da shi. Wannan shi ne maksudin shugabanci a musulunci. In kana neman falsafar al-abinnan al-siyasa fil islam, wannan ita ce. Ba wato a gina mutane titi ba, a gina musu makarantu, a ba su ruwan sha, amma a bar su su yi abin da suke so, su saba wa Allah yadda suka ga dama. Ba wannan ne shugabanci a musulunci ba. Idan malami zai yi magana akan shugabanci a musulunci, wannan zai faɗa. Zai faɗi maganar da take da Ibn Taymiyyah din ya faɗa. Wani ɗan duniya shi ne kawai zai ta maganar a gina kwalta, a gina makarantu, amma mutane kuma a basu abin da suka ga dama. Wannan duk abin da ka ji daɗi da shi a nan, na kwaltar, na makarantun, na asibitocin, na abin nan, ba zai amfani ka ba in ka mutu ka je lahira. Matuƙar baka je masa da addini ba. Saboda haka falsafar shugabanci a musulunci ta ginu ne akan abin da muke faɗa ɗin nan, wanda shi ne asalin samuwar ka kai ɗan adam a bayan ƙasa. Idan lokaci ya gaya mun malam ina kan kifa ɗin ne. Ina ke marama. Yawa kakka ban ita ka ce da. Zama mai sauran ma. Kakkumin abin nan. Banda ta dalisi. Saboda haka wannan ita ce gaya. Shi yasa har ko da yaushe, musamman a irin wannan lokaci da gangan siyasa take kadawa, ake ta tunanin makomar ƙasa a hannun zuwa za ta kasance, ana son canji ko ba a son canji. Wannan ita ce tattaunawa da kowa yake yi. Abin da ya kamata malamai masu karantar da addini su ba da ƙarfi a kansa, ba maganar gina duniya ba, ba maganar ruwan sha ba, ba maganar fitilu ba, ba maganar hasken lantarki ko waye ba. Wannan masu magana akan wannan suna da yawa, kuma suna yi. Wasu ma sun fi ka kai magana akan wannan, saboda su sun fi jinjiki akan abu. Da musulmi da wanda ba musulmi ba, da mutumin kirki da na banza, kowa yana yin maganar wannan. Fara ka ba birgewa, kai da kake da wata falsafa ta rayuwa da Al-Qur'ani ya zo maka da ita, ta nuna maka ina ya kamata ka nusantar da hankalin al'umma, ya zanto a maganar ka zo ka gama kawai maganar da kake yi, yaya mutane za su ci abinci, ya za su sa koshi, ya za su yi kaza, ya za su yi kaza. Amma baka yi tunanin ka nusantar da al'umma zuwa ga hadafi, gayar halittarsu ba, wanda kuma wannan ya kamata ya zama shi ne farko zaka iya hakuri da komai amma banda addininka, zaka iya hakuri ka sadaukar da komai a rayuwa amma ba ka yadda ka sadaukar da addininka ba, indai kana da hankali. Addini babu wanda zai tallata shi sai wanda ya san shi, babu kuma wanda ya san shi kamar malamai. To in yanzu sun sauka daga tallar addinin sun koma tallar duniya, to waye zai tallata addinin? Babu shi. Ba a ce ba a san duniya ba, kamar yadda Ibn Taymiyyah ya ce, ita kanta duniyar ya zanto hidimtawa addinin ka za ta yi. Idan za a rusa maka addininka, to duk abin da za a zo maka da shi guba ce. Gara ka rayu cikin talauci da addininka, ka rayu cikin tsumma da addininka, da ka rayu cikin gidaje na alfahari da rayuwa ta fantamawa, amma raba ka da addininka. Saboda haka malamai na Allah kokari suke su jawo zukata zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. A falsafar addini, tabarbarewar tattalin arziki tana haɗe ne da sunanullahi ijtima'iyya. Ba haka kawai Allah yake rusa tattalin arzikin al'umma ba, ya jefa su cikin matsala haka kawai, sai idan sun masa butulci, sai idan sun tsokane shi da fada, sai idan sun ga cewa su za su yi wa kansu. Allah ce walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Walau anna ahlal qura, da mutanen alqaryu za su yi imani su taqawa, da za su yi imani kuma su yi taqawa. Taqawa shine ka kiyaye dokokin Allah, yi na yi bari na bari. Allah ce da za su yi, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, za mu bude musu albarkatai ta sama da ƙasa, da sun ci abinci ta sama sun ci ta ƙasa. Walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Wannan waye yake wannan alƙawarin? Allah shine mai bayarwa. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin, shine mai bayarwa da arzikin shin da shan shi yake bayarwa. Yace kuma da za ku yi haka da na ba ku, walla wistaqamu ala tariqati lasqinahum ma an gadaqa wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Saboda haka sunnar Ubangiji shine ya yi muku alkawari, ku riƙe hanyarsa za ku ga yadda Allah zai kwararo muku arziki ta ko'ina. Amma idan mutane suka bijiri, Ubangiji zai kyale su da kansu, ko da ma za a buɗe musu arzikin zai zama ba arziki ba ne mai albarka. Da arzikin ya samu a ƙasa wasu su wawashi, kana ji kana gani su ba zai amfane su ba, kai ma bai amfane ka ba, tunda ko sun wawashe ba ci za su iya yi ba. Wani abincin da zai ci ma in ka gani sai kai mamaki, wannan arzikin duk da yake da shi wannan abincin yake ci? Ba wani abincin da yake jin daɗinsa, cututtuka sun kewaye shi ta ko'ina. Amma dai ya hana ka ci arzikin, shi ma ko mai ci ba? Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay, kaga Allah ce fatahna alaihim abwaba kulli shay, a can kuma sai ce la fatahna alaihim barakatin, bai ce abwaba kulli shay sai ce barakat. Saboda albarka ake nema, saboda ka sai a buɗe arzikin. Amma gashi nan za a ce an gano akwai wasu ban fetur, an gano wasu arziki, an gano wasu abin nan minerals na ƙasa, an gano kaza an gano kaza, amma kai dai kana nan cikin talauci. Sun yi ba bakeri kuma sun hana ka ci, su ma ba su ci ba. Ko wasu ɓarayi daga waje jajaye su zo su ta kwashewa, kuna gani? Saboda haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa sunan da kawani wanda da su yake hukunta dan adam sauraka shi arziki shine albarkar da kake samu a cikin sa da kwanciyar hankali Allah yake cewa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libas al-khawf wal-ju'i bima kanu yas'au zaune suke lafiya arziki yana zuwa musu ayalwace ragadan ayalwace ta ka ko ina amma sai suka kafirce neman Allah fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libas al-khawf sai Allah dandana musu ya dandana musu tsoro ya dandana musu yunwa saboda abin da suke aikatawa kai malamin addini a irin wannan hayaniya da hargowa kamata yayi ya zanto maganganun da kake wa al'umma irin wannan ka nuna musu su koma ga Allah su nema wajen Allah uftago inda Allahi rizq ku nema arziki wajen sa ku gyara halayenku ku gyara alaƙarku da Allah ku shiga taitayinku ku sani Allah shine mai yi shine mai hanawa ka jawo mutane hankalin su ya koma jikinsu amma sai ya zanto da malami da yake karantar da addini da dan siyasa zai ka ji duk irin abu ɗaya suke faɗa wane ne ya ja mana matsalar mu wane ne da wane da wane da wane yanzu lissafa wasu ya ce su ne matsalar in ba su za a zauna lafiya sai su tafi ɗin kuma matsalar sai ta ƙaru yanzu shekara 20 waɗanda suke mulki ai ba su suke mulki ba shekara 20 baya amma dai matsalolin ƙaruwa suke ta yi duk wanda ya zo sai kuma a rika ganin kamar ma me yasa saboda hanyar da ake ganin za su samu gyara ba ita ce Allah ya ce za a samu gyara a cikin ta ba kai musulmi mantiƙinka daban da wanda ba musulmi ba kai da kai imani da akwai Allah akwai ranar lahira akwai annabawa akwai littattafan da Allah ya saukar akwai shari'a ba daidai kake da wanda bai da wannan imanin bai da wannan ba saboda dole ne lahjarka da maganarka da abinda zaka gaya wa mutane ya sha bamban da abinda shi wancan zai faɗa amma sai kaga malami yana tattauna matsalolin tattalin arziki irin yadda wani dan gurguzu zai zo yana tattauna shi ba bambanci ya kamata in ma kana da wasu dabaru na yadda zaka shigar to ka saka Allah a ciki ka shigo da maganar Allah ka shigo da maganar alaƙar mu da Allah duk waɗannan abubuwan da Allah ya halitta da suke kewaye da mu da amfanin da yake cikin ƙasa da Allah ya yi shi ne saboda mu saboda kaga ashe kokari zaka yi ka gyara alaƙar Allah a tsaraka bawa da ubangijinsa ta nan ne kuma sai kaga waɗannan abubuwan da Allah ya halitta saboda kai sun amfane ka dole ne sai malamai sun canza khitab ɗinsu ya zama khitab ne ba irin tsantsar siyasa ba khitab ne wanda da ka ji shi zaka bambance maganar malami da maganar wani dan siyasa zalla za a samu bambanci amma aka zama duk abu ɗaya ake faɗa babu shakka ana ta ƙara tunkarar matsala ne kuma za a gano bakin zarin ba muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana lutufi Allah ya buɗe ƙwaƙwalenmu ya ganar da mu abinda ba mu gane ba Allah ya ɗora mu akan tafarki madaidaici ubangiji subhanahu wataala ya kawo mana gyara inda ba mu tsammani Allah subhanahu wataala ya nuna mana kurakuranmu ya ba mu ikon gyara su nuna mana daidai ya ba mu ikon riƙewa da aiki da su dan uwa malam Dawud Muhammad Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa da rahama Allah ya sa ya huta ubangiji subhanahu wataala ya karɓi kyawawan ayyukansa ya yafe masa kurakuransa sai ya aljanna ce makomarsa Allah ya tashe shi cikin annabawa da siddiƙai da shuhada'u da salihai waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da malamanmu da shuwagabanninmu da iyayenmu Allah subhanahu wataala ya gafarta musu marasa lafiya a gida da asibiti Allah ya ba su lafiya abinda suka bari a gida Allah ya kula musu da su Allah ya alkinta bayansa da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.